Wannan ba shi ne na farko da kungiyar matasan Arewa ke nuna bacin ranta a game da halin tsaro a kasar ba. A shekara 2014 ma dai kungiyar ta nuna bakin cikinta tare da kalubalantar gwamnatin wannan lokacin akan inganta tsaron kasar tare da yin kira a inganta hukumomin tsaron. Isa Abubakar shi ne shugaban kungiyar matasan Arewa wato NYCN.
Akwai abubuwan da ya kamata a ce shugaban kasa ya ba su muhimmai. Abubuwa kamar wayannan manya-manyan sojojin da suke shugabannin sojojin Najeriya ya kamata a ce ya sallame su aiki a kausa gobe wanda suke da sabon basira za su iya ba da wani hanyoyin da za a fita daga cikin wannan matsalar. Yin shekara wayan mutane uku ko hudu yanzu amma abin da ake nema gare su ba su iya badawa ba. Ya kamata a gwada sabobin hanyoyi. Kawo sabon chief of army staff, sabon chief of defense staff, sabon chief of air staff, sabon chief of naval staff. Kuma a dan canje-canje yanayin hukumomin tsaro ta kasa.
Shugaban kungiyar muryar talaka rashin Arewa maso gabas Sale Bakure da Maturu yana goyon bayan matakin da matasan suka dauka tare da bada wannan shawara.
To gaskiyar magana akan dalilai da harkar tsaron nan da ina kira ga shugaban kasa da canja harsun sojojin Najeriya wanda idan aka yi haka sannan su ma kuma kananan sojoji a kira su a zauna da su a ji menene matsalar su faɗa a magance musu. Idan aka yi haka insha Allah za a samu zaman lafiya a Arewa maso gabas da ma Najeriya baki daya. Ganin cewa wayannan sun dauki shekara da shekaru to abinda har yanzu da dan sauran matsalolin da ba a rasa ba da wannan ne muke cewa shi shugaban kasa mana wannan garabawa din mu goda mu gani ko Allah zai sa mu dace kuma a ci gaba da addu'a shine babban abin da ma zai sake fitar da mu.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari yana ganin sauye shugabannin hukumomin tsaro ba shine mafita ba.
Bisa rahotannin da ake samu matsalar ta fi karfin sauya manyan komandodin rundunar sojojin nan guda hudu. Magana ce ta cewa sojojin ba su da makamai wanda za su iya fuskantar waɗannan 'yan ta'adda. Sa'an nan kuma ba a biya musu bukatunsu a kan kai, wato akwai allowance da albashinsu ba a tura musu da wuri. Sa'an nan waɗansu suna korafin cewa sun zauna a fagen fama fiye da shekara uku, wasu ma shekara biyar saboda haka sun gaji. Saboda haka suna nema a ce ana caccanza musu wuraren aiki. Akwai ma wata matsalar wanda ta diplomasiya ce, wanda ake ganin cewa ƙarfin da waɗannan 'yan Boko Haram 'yan sashen albarlawi suka samu ya samo asali ne saboda jinyewa da sojojin ƙasar Chadi suka yi.
To sai dai ga ministan ma'aikatan matasa Barista Solomon Dalo yana ganin harkar tsaro ba na gwamnati kaɗai ba ne.
Matsalarmu a Najeriya yanzu shine komai da komai ana nuna yasa zuwa shugaban kasa, har ya kai ga yanzu mutanen da ma ya kamata su yi aikinsu su ma sun shiga cikin masu nuna hannu ga shugaban kasar Najeriya. Shugaban kasar Najeriya shugaba ne, yana amfani da waɗanda suke cikin waɗannan sare-sare na gwamnati domin biyan bukata. Idan ba mu je mu yi aikinmu ba, yau ina minista na harkar wasanni, sai in je in kasa aikina ina koma kuma ina nuna hannu cewa shugaban kasa ne zai aiki da ya kamata yi. Saboda haka ina kira ga shugabannin Najeriya tun daga matakai na ƙaramin hukumomi, shugabannin na jihohi, shugabannin na al'adun gargajiya, matasa, mataye, muna da aiki ne wanda za mu haɗa hannu mu yi. Idan ka gan abin da zai cuce wani to kai magana.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.